This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Litini 12 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Tumala Ibrahim, manyan jami'an kasashen yammaci ne suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa wata katobara da ya yi. Wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjigin safiyar yau Litinin.
Karin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji matakan da gwamnatin Najeriya ke dada daukawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi a sassan kasar saboda tsadar abinci da kuma karancin sa. Za kuma a ji irin matakan da kasar Girka ke daukawa kan yan kasashen waje musamman ma yan China da ke ci da gumin yan kasar da sunan sayan gidaje. Kamar kowane asubahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Sai dai kash, saboda wata matsala da muka samu, ba za mu iya kawo muku cikakken rahoto kan wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka ba, inda kasar Ivory Coast ta lallasa Najeriya da ci 2-1. Kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadi, manyan jami'an kasashen yammaci suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobarar da ya yi cewa mai yiwuwa ne Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba, waɗanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kuɗaɗen da ya kamata akan harkokin tsaronsu ga mamayar da Rasha ka iya kai musu. Cikin wata rubutacciyar sanarwa, sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce katobara faɗin cewa kawayen ƙasashen kungiyar ba za su kare junansu ba tozarci ne ga shanin tsaronsu baki ɗaya, ciki kuwa har da Amurkan. Faɗin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurkan da na Turai cikin ƙarin haɗari. Stoltenberg ya ƙara da cewa duk wani gigin kai hari kan kungiyar ta NATO zai gama da gagarumin martani na tsintsiya maɗaurin kiɗe daga kungiyar ƙasashen. Shi ma ministan tsaron Polish Wladyslaw Kosmian-Kamez ya tofa albarkacin bakin shi, inda ya rubuta a kafar sadarwar zamani ta X cewa taken nan na NATO da ya ce ɗaya na kowa, kowa na ɗaya, yana nan daren don kuma koge zau a ƙawancen na arewacin Atlantika. Ya ce ganin wallon ƙawayen ƙasashen na nufin raunana ga ɗaukakin ƙungiyar ta NATO. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. Tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar White House da majalisar dokoki, cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa a halin da ake ciki, sakataren harkokin tsaron zai ci gaba da riƙewa da kuma gudanar da ayyukan ofishinsa. Mataimakin nashi kuma a shirye yake da ya amshi ragamar gudanar da ayyukan sakataren tsaron muddin buƙatar hakan ta taso. Ryder ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da halin da Austin ɗin ke ciki. A ƙarshen shekarar bara ne dai aka gano Austin na fama da cutar kansa, inda aka riƙa yada mishi magana sakamakon ɓoye batun kamuwa da cutar da tiyatar da aka yi mishi a asibiti da abin da ya biyo bayan tiyatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjigin safiyar yau Litinin. Kafin labaran AP ta rawaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai hari ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne dake yankin gundumar Shabrora a birnin Rafah. Sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba. Duk da haka kafar labarun ta Associated Press ba ta ruwaito wani labari daga jami'an lafiyar Palestine ba dangane da rashi ko jikata daga hare-haren. To amma hukumar yada labaran Faransa Agence France-Presse ta ruwaito cewa ma'aikatar lafiya ta Hamas ke kula da ita a Gaza ta bayyana cewa akalla mutane 7 sun rasa ransu a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai. Tunda farko dai a jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawari ga ɗaruruwan dubban Falastinawa cewa zai samar musu da hanyar ficewa lami lafiya daga birnin Rafah da ke yankin kudancin Gaza a shirye-shiryen shi na kai harin da ya shirya kaiwa ta ƙasa kan mayakan Hamas. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ƙasar ke ta faɗi tashin ɗaukar matakai biyo bayan zanga-zangar rashin abinci da kuma ƙarancinsa da aka yi ta yi a sassan ƙasar. Daga Lagos ba ga baban gida Jibrin da cikakken rahoton.
Biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar Neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin Kano da jihar Osun ya sa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar. To sai dai kuma a cewar wani masanin harkar gona Professor Bukar Kutigi na Jami'ar Ibrahim Badamasi da ke Lafiya Neja ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an dauki kwararan matakai.
Matakin da gwamnati ta dauka na kayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kauye zaka ci manoma suna fito da abinci na sayarwa amma masu saya suna boyewa. Su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu boye abinci domin yayi tsada. Suna saya hannun manoma domin su boye don ya kara tsada su zo su sayar. Su ne ya mata dauki mataki akan shi.
Ko a makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya da ke nan Lagos ta umarci gwamnatin Najeriya ta dauki kwararan matakai na kawo karshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar kayyade farashin abinci na kasa kamar da ake yi a can baya. To ko ya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka ga da abinda wasu talakawa ke cewa.
To kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na ƙarin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa. Babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi, babu shi. Saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai din da ake ba al'umma suke dan samun sauki. Tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi, farashi karuwa yake yi. To saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar kasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mishi birki.
A bangaren sa dai farfesa na harkar noma Bakar Gudigi cewa akwai buƙatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka.
Amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa, ba yanda zai samu kuɗi sai ya sayar da kayan gona. Dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar da me ya samu biyan buƙata. To idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi haba shi kuma kaga manomi an cuce shi. Amma masu saya su boye domin suna nan a kasuwannin kauye su shiga su je su sawo su boye su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar.
Yanzu dai a inda talakawa suka zura gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ido abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai za su kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin Maya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC daga kuma yanzu dai ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Litinin, kasar Saudiya ta ce ta raba tallafi da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita, wadda daular Saudiya ta mara baya a yakin da ta gwabza da dakarun Houthi. Kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara, lokacin da Riyadh ta sha albashin samar da kuɗi dala biliyan 1 da miliyan 200,000 domin taimakawa gwamnatin cike giɓin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. An tura rukuni na biyu na tallafin kuɗin da zai taimaka a cike giɓin kasafin kuɗin gwamnatin ta Yemen ne zuwa babban bankin Yemen da ke birnin Aden da ya kai dala miliyan 250,000 domin biyan albashin ma'aikata, cewar jakadan Saudi Arabia a Yemen Muhammad Al-Jabbar ta kafar sadarwar zamani. Gwamnatin Yemenawan ta yi ƙaura zuwa birnin Aden da ke kudu da gaɓar ruwa bayan da 'yan Houthi da Iran ke marawa baya suka kwace babban birnin ƙasar Sana'a a shekarar 2014. A yau Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta ce Qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiyan su 8 da aka kama, aka kuma yanke musu hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa ƙasar Isra'ila leƙen asiri. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen ba ta taɓa bayar da wani cikakken bayani ba dangane da 'yan ƙasar ta Indiya su 8 ko kuma game da laifin da aka zarge su da aikatawa. Haka kuma ƙasar ta Qatar ba ta ce uffam ba dangane da shari'ar da aka gudanar ko kuma sana'ar, wato ko kuma sanar da jama'a irin tuhumar da aka yi wa mutanen. Amma kafafen yaɗa labaran Indiyar sun ruwaito cewa mutanen, waɗanda cikin su har da wani babban hafsan da ya taɓa samun lambar yabo da wani mai mukamin kaftin da ya taɓa jagorantar jirgin ruwan yaƙi, an kama su ne a Doha a watan Agusta shekarar 2022. A watan Oktoban bara ne dai Indiya ta ce an kada mata anta bayan da wata kotu a ƙasar Qatar ta yanke hukuncin kisa akan mutanen, amma aka sassauta hukuncin a watan Disamba bara.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman na yadda gwamnatin kasar Girka ta fara taka burki ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan kasar. Kasar Girka ta yi shelar bullo da wasu sabbin matakai don kare 'yan kasar daga akasari 'yan China masu sayan gidaje da sauran kadarori don su samu damar zama a yammacin duniya, wani salo da ake wa lakabi da tsarin bizar zinari. Anti Karasaba ta hada wannan rahoton daga birnin Athens wanda zan karanta. Ga sabbin attajiran China da dama, dalilai na kaura sai ma kara yawa suke yi, abinda aka fi sani a fadin duniya da canza shika don jari. A shekarun baya-bayan nan, 'yan China sai kara kwarara suke zuwa kasar Girka, kuma hakan ya haddasa matsalar karancin gidaje. A ranar Juma'ar nan ma, sai da Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ya ce zai kara mafi karancin jarin da za a saka kafin a mallaki gidaje a wasu sassan kasar daga dala 269,491 zuwa dala 862,372, saboda a rage rububinsu da kuma karancinsu. Prime Minister Mitsotakis ya ce wannan wani babban ci gaba ne ga bangaren saka jari na kasar, kuma bugu da ƙari wani muhimmin mataki ne da muke ganin zai kare darajar hada-hadar kasar, abinda ya gaya ma 'yan majalisa kenan a zauren majalisar kasar. A wani haɗin kan bangarorin siyasa irin wanda ba a saba gani ba, jagororin 'yan adawa sun amince da wannan tsarin saboda dada karanci da ake ganin gidaje za su yi nan gaba. Sun ma shiga kiran gwamnati da ta hana 'yan kasashen waje irin 'yan China sayan gidaje don samun kazamar riba ta wajen yin hayarsu, a maimakon don zama ciki kawai. Wani ɗan ƙasar Girka da ke wajejen shahararriyar shiryar shakatawar nan ta Girka mai suna Acropolis, inda 'yan China da sauran 'yan yawon bude ido ke sha'awar zuwa, ya ce samun gidajen haya a kewayen wurin da matukar wuya. Ya ce 'yan yawon bude ido ne kawai za ka gani a irin waɗannan gidajen, sun yi tsananin tsada ga 'yan ƙasar. Tun bayan bullo da tsarin na bizar zinari a shekara ta 2014, ƙasar Girka ta yi ta bayar da takardun damar zama na tsawon shekaru 5 ga 'yan ƙasashen waje, muddin sun amince su saka jarin da bai gaza dala 270,000 ba. To wannan kenan, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan labarin shehu malamin Islaman nan da ya faɗa komai ɗan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Mukumel. Har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail da sunan kulla kasuwanci. Yanda lamarin da ya faro shine, Sheikh Kabir Ismail na daga cikin ƴan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna Ibrahim Ɗankwamba ta kafa a Gombe a shekarar 2015. Wani bawan Allah mai suna Mustapha Zarewa, mai harkar dillancin shinkafa, ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa don gwamnati ta saya ta rabawa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karbi shinkafar, inda ya sayo wani ɗan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne ƴan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa, inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu, su kuma suka cika wandansu da iska.
Muhammad Kabir, gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan? Shi yanzu Umar Kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka?
Nasa zai kai kusan ₦12,500,000, Mustapha ₦6,500,000, kaga 17 kenan ko? Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma ₦6,000,000. 20 to da kanana kana da 21 zuwa 22 million abin da yake kai ne kenan.
Na'am. A matsayin ka na yana ji ka biya mi?
Na biya wasu, shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ai na rarrake.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan?
Wallahi al'azimi ne ba ko da take ɗaya kuwa, wallahi ban da shi. Kuma fenshiyaniya ne, gratuity na ma bai wuce ₦2,000,000 ba, in ma za a biya ne, in bai ma kai ba.
Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kam a matsayina na almajiri haka dai nake rayuwa. Pension na 39,000 ne, ina level 13. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. ƴaƴana 15 na aular da guda biyu maza sun yi aure. Sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha dai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako.
Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Umar Kunji, wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar, amma kuɗin suka salwanta. Cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka bashi kuɗinsa bai yafe ba.
Wani hali kai kake ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail din nan?
Ai, ya kamata a ce ya gaya maka duk halin da ake
ciki. Ya gaya min, wato ma'ana adalcin shi ne Alhaji Umar dole mu tuntuɓe ka.
Ina jinka Nasiru.
Shirin da ka yi hakuri ka yi ne gaba ɗaya, ko kuma kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kuɗinka ne?
Ba abin da zan ce.
Alhaji Umar, ke yi halin Gombe ne da ke
ba ta kaga ne ba, kaga wannan lamarin? Babu abin da zan ce wa wannan abin. Ko yanzu aka ɗauki kuɗin nan aka bani, babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa. Amma Allah ya saka min. Yanzu a ɗauki kuɗin a bani, ba abin da zan ce sai Allah ya saka min abin da aka yi mini kawai. Ni kawai abin.
Alhaji Umar, kamar ranka yana ɓace ne har yanzu?
Ya wuce ba a ɓace, Alhaji. Da zamba ne cikin aminci, ban taɓa tsammanin Kabiru zai nuna abin da ya nuna ba. Kuma ma hasali gara ma na Kabiru akan Ali Audu mai riga a kansa suka connivin a takaice dai kawai babu. Yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani, ni Allah ya sani kawai tsakanin da su, shikenan.
Alhaji Umar Kunji, wannan kai dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana ba ne saboda ba mamaki a cikin maganar zai kare kawo bacin rai kenan.
Wallahi haka ne, gaskiya ne nasu, gaskiya.
Alhaji Umaru, ƙarshe abinda yake faɗa min ɗan masa damfara ne ya jawo ya faɗa wannan matsalar.
Wannan Nasiru bayan da ke da damfaran da aka masa yi can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko? Wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko?
Amma
in wannan magana haka yake yadda take haka yake. So ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan.
Eh, wato sai lokacin da abun bayan ya
Nasiru, please, you should not prolong this issue. Kawai ina bin Kabiru ya san abin da nake bin sa, yanzu ya dauki kuɗin nan a bani, Allah ya isa tsakanina da shi. Bas, bani da wani abun da zan fara masa.
Shi ma Mustapha Zarewa, dillalin shinkafa, wanda ya ce inda Sheikh Kabir ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sahu ba. Shi ma ya bayyana mana irin halin da ya faɗa sanadiyar wannan ibtila'i.
Wato gaskiya abin da ya faru, ka san Allah ya kaddara mu abu zawa da za ka yi. Kowa gaskiya ba ne.
Haka ne Mustapha.
Na ga ya wani sunansa Kobar nake ce masa mutum ina ne. Yamin hanya. Za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi ya kira ni yake kaji da cewa kasan kuɗi na ban da kuɗi gaskiya ita saboda a lokacin na je na yi wata asara a Lagos wajen miliyan 2 da wani abu to da mai gida na ya gaya masa ce kaji shinkafa ake so abu ne a to ai duk abin da na gani ko trailer na sai zai aka yi mutuwa ne wajen ne zai fitar da gaskiya abu ne to ba matsala na kira da ta ina aka ce gashi irin auren zaurawa bun na kai a Kano ihe da za su yi za a bayi kafa za a shinkafa da taliya ai da magano ni da mai da masara da wake duka kaya za a kai ne to shikenan ba matsala Allah ya sa da rabon mu eh kai ne gida na buzu ne dan ne da ga ya masa kaji ta ba matsala tilla uku suke so a yanzu dai to gaskiya gudu kuma Najeriya Allah dai kaddara mu ba zai gaba da yi ne a Brazil in je da ba kudi ya bane gaskiya
oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan
gida a Nijar ai buzaye ne za masu suke ba mu shi kaya ko trailer nawa yake ke so yana bani na sha kaiwa Abuja wani twice price Allah ya kaddara ni ba wani kuɗi su kama ta abu su kama sarkin kafin nan kawai wanda za mu kaiwa kayan ne su suka kike murmuna da ka baya biye da yana su suka san da shi amma su suka san abu da suka yi to ka san ni ba na son zargi ne amma daga baya na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rahin gaskiya saboda yadda muka ji kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin ɗin Garba Kwami shi ne yake cewa ba su suka sa akwai latoci evidence da komai ina da su dai to duk dai na gane cewa gaskiya malam yake murmurarsa shi ya cutan ko ba ya cuta ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kabari ke ji labarin ana cewa ko shi ma hanya aka masa alkawari aka maza a ba shi kaya ko shi za a ba shi kafa ne ko me sai ka biya a shekara shi ba da ya sa rahin gaskiya a ciki ka sanar in ka ji mutum ya sa ka ga amuka phone 9 wanda mutum akwai rahin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da rai gaskiya na yi da tausayi to da aboki na wannan da ya mun hanyar kiwon ido yake za a je India ta dai da ku asalin abin kenan to in an samu an kai kayan nan sai a ce sai ni ba wani abu nake so ba kawai ko kudin aka samu sai a maka maganin kiwon idon ka to a lokacin a nan Najeriya an ce duk ido daya za a yi 300,000 a India kuma kuɗin musa komai bai fiye kai 450,000 ba irin zai duka sai shi kenan ba matsala baramuje Allah ya samu daya mata ya asa'a amma dai saboda na je Lagos an ce ban nayi asara kuɗi kaga yanzu ban isasshen kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasan sai tashi da suka dada da kuɗin ka a dai yan kiwon ɗan kasuwa dai sai yayi to da kare dai na yabi shinkafa trailer ɗaya na tafi da ita muna zuwa malai juya mun ya nuna mana wani wuri tare ta zuwa shiga zuwa gombe wasu wannan muka je da amma jiran alamis ne aka je shinkafa na cikin sunan gwamnati har amma na kwamiti mutane da wani umar da wani wayo ne ga sanin dina san sunan su wallahi dina ba mu ba da wani daya a cikin su mutum kike har ya mutu shi ma la yasa a matsala to shi mutum kike ne ta ga ba sai ga ya aje fa cikin irin wani azabi ga ya da kai ma dai shi ya mutu to mutum ya mai ya ga da kawai bayan mun malamin wannan abuwa dai daga abu gaskiya an shiga matsala dan a lokacin zamu je Saudiya ne jama'a wallahi dole na hakura to ba da yadda za a ce ga kayan mutane a hannunka da kudin mutane kuma ka tafi Saudiya sai da jama'a na kawai ke Allah ya kiyaye ni na fara zuwa wallahi sai tafi asarin da ban je maka ma ke na hakura har ya zama ban je maka ba hakura to su kuma wanda buzu mutum ne Allah din da ya maka ya sani ko su magan da muka dinga yi da shi ba ta ja mai asara ko taliya kwaya ba ni gaskiya duk abin da ina taka nan tsan zamu so shinkafin mu inda dauko shinkafa sai nayi kira waya nayi bukin nake wucewa saboda kaga bai kamata ba kaya na bane ya mutane aka ni ba ta ubun lungu ba sai kuma Allah ya zai kaddara wannan asara ne yawa haka to gaskiya buƙatar kali idan suka ce ba matsala to ina da gida a katsina lokacin na gama gina aka tsina gida ne kyau shiga kawai za a yi ɗanmai gyare-gyare ya shiga gida ne kyau na gina shi wallahi wallahi saboda gudun da bisa kawai da ba amurma da su bayan son wani abu kawai na allah su ɗan sai na ba su ragi ina da yanki ina ɗan allah da na shida a kano guda biyu na shida guda ɗaya na haɗa duka abin da ya rage in cika musu bai fa a lokacin bai fi miliyan ɗaya da wani abu ba kuɗi kusan su zama na ina haƙurin na ba wa allah kawai ni haka allah ya ƙaddara mu har yanzu ma ni ba za a ci can filin ba gidan ya rabu filin ya rabu kuma na haƙurin na ba wa allah kawai.
Allah ya kyauta. Masu raro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar Ubangiji Allah ya buɗe malan hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta afka masa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin Nasir Adamu Elikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfili Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Noma mushen arziki noma sallade na kai gaba
idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar kasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya tsaye gona a zo a kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mata BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka caccaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa ka tabbatar da ya cewa mai yiwuwa Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba wanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaronsu ga mamayar da Russia ka iya kai musu. Cikin wata rubutacciyar sanarwa sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ka tabbara fadin cewa kawayen kasashen kungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanin tsaronsu baki daya ciki kuwa har da Amurkan. Fadin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurkan da na Turai cikin karin hadari. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren harkar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. Tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da Fadar White House da majalisar dokoki cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjifin safiyar yau Litinin. Kafar labaran AP ta rawaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai harin ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar Shabora a birnin Rafah. Sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani ƙarin bayani ba. A ranar Litinin ƙasar Saudiya ta ce ta raba tallafin da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita wadda daular Saudiyar ta mara wa baya a yakin da ta gwabza da dakarun Houthi. Kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun daga farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara lokacin da Riyadh ta sha alwashin samar da kuɗi dala biliyan 1 da miliyan 200,000 domin taimakawa gwamnatin ciki giɓin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta ce Qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiya su 8 da aka kama aka kuma yanke hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yiwa ƙasar Isra'ila leƙen asiri.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.